بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. bayan haka ƴan uwa, ina mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta Litinin. A yau muna 28 ga watan Jumada Thaniya, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446, wanda yake daidai da 30 ga watan 12 shekara ta 2024 miladiya. Ci gaba da darasinmu a cikin wannan littafi na Usulul Iman, wanda wannan shine darasinmu na biyu a wannan masallaci mai albarka, Masjidu Ummina Aisha radiyallahu ta'ala anha, da ke nan unguwar Dulwanu Quarters a nan cikin garin Bauchi. Yau insha Allah ta'ala za mu tashi kan hadisi na biyu a cikin wannan littafi na Usulul Iman. Malam Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala yace, an Abi Musa Al-Ash'ari رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، ويرفع إليه عمل الليل بالنهار، ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تحى إليه بصره من خلقه. رواه مسلم. ما لن يتشي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال عن كربو دقا أبو موسى الأشعري shine babban sahabi Abdullah ibn Qais al-Ash'ari, Allah madaukakin sarki ya kare yadda a gare shi, yace: qama fina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi khamsi kalimati. Manzon Allah tsira da amincin Allah su kare tabbata a gare shi, ya tsaya a cikin mu ya fada mana wasu kalmomi guda biyar. Faqala, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace: inna Allah la yanamu. Annabi yace Allah madaukakin sarki baya bacci, wala yanbaghi lahu an yanam, kuma ma bai kamata ba, bai dace ba ga Allah subhanahu wataala a ce Allah madaukakin sarki yana bacci. Sai ce: yurfa'u ilaihi amalul layli qabla amalin nahar. Ana daukaka ayyukan dare gabanin ayyukan wuni zuwa ga Allah madaukakin sarki wa amalun nahari qabla amalul layli yurfa ilayhi amalul layli qabla amalin nahari ana daga ayyuka wato na dare kafin ayyuka na wuni wa amalun nahari qabla amalil layli da kuma ayyuka na wuni gabanin ayyukan dare hijabuhu nur shamakin dake tsakanin shi da halittunsa haske ne law kashafahu da zai yaye wannan shamakin la ahraqat subhatu wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqihi da duk abin da ganin sa ya diska daga cikin halittunsa to da sai hasken fuskansa ta kona wannan abu rawahu muslim al-imam muslim ya rawaito wannan hadisi wannan hadisi abdullahi ibn qais al-ash'ari abu musa al-ash'ari yace manzon allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sa ya faɗa mana wasu kalmomi guda biyar na farko yace inna allah la yanamu allah madaukakin sarki baya bacci wala yanbaghi lahu an yanam kuma ma bai dace ga Allah madaukakin sarki a ce yayi bacci ba wannan hadisin yana ƙara nuna mana girman Allah da buwayar Allah da isan Allah da ikon Allah a bisa dukkanin komai da kuma girman Allah a bisa dukkanin halittan da wanda ba Allah ba domin duk wani wanda ba Allah ba mahaluki ne inji Bahaushe halitta ne Allah shine al-khaliqu shine mahalici subhanahu wa ta'ala to wannan hadisin yana nuna mana girman Allah da kuma tsayuwar Allah wajen kula da bayinsa da yadda Allah madaukakin sarki yake kula da halittunsa da kuma yadda yake jujjuya lamuran bayinsa da lamuran halittunsa yanda ya ga dama yanda kuma ya so yadda kuma ya tsara to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah baya bacci inna Allah la yanam Allah baya bacci wala yanbaghi lahu an yanam kuma ma bai dace ba a ce Allah yana bacci bai dace ga Allah ba Allah baya bacci kuma bacci ma bai dace da shi ba shi yasa yace a cikin ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sai yace la ta'khudhuhu sinatun wala naw shi Allah gengedi ko bacci baya kama Allah Allah bai gengedi ballantana bacci saboda haka da gengedi da bacci duka basu dace ga Allah ba domin na daga cikin nakasar dan adam da tawayin dan adam da rashin kamala da rashin cika irin ta dan adam shine dan adam yana bacci duk wanda kuma yake bacci to akwai nakasa tattare da shi akwai tawaya tattare da shi amma a bisa mahanga irin ta mutum daga cikin kamalar mutum shine a ce yana bacci to nakasar da yake da ita ta jawo ya dauka kamala ce ya zama yana bacci amma bacci tawaya ce gare shi daga cikin tawayar da mutum yake in yana bacci shine lokacin da yake bacci bai san me yake faruwa a kewayensa ba bai sai bada labarin me ya faru a kewayen shi ba inda zai ce na ga abu kaza ya faru ina bacci ya ce kai dalaka shi can me kai mafarki kuma muhtamal me yiwa ya gaskatu me yiwa kuma ba lalle ya gaskatu ba saboda haka kenan kaga shi dan adam yana da wannan aibu din aibunsa shine yana jin bacci yana kama shi inda zai shafe kwana ɗaya kwana biyu bai yi bacci ba to a rana na uku zai tafi neman magani to shi Allah baya bacci kuma bacci bai dace ga Allah ba inna Allah la yanam wala yanbaghi lahu an yanam Allah baya bacci kuma ma bacci bai dace ga Allah subhanahu wata'ala ba domin bacci akwai nakasa a cikinta Allah kuma
kamili ne, yana da kamala al-kamalul mutlaq, sakakkiyar kamala, duk wani nau'i na kamala da cika, to Allah na da shi subhanahu wa ta'ala. Shi Allah madaukakin sarki da yace la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, gengedi as-sina shine an-nu'as, gengedi kenan baya kama Allah. Domin in mutum yayi gengedi ko yayi bacci, babu mamaki ya fita daga cikin asalin tsarin rayuwarsa. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗayanku ya tashi cikin dare sai ya ji yana gengedi, yana sallah yana gengedi, sai ce to ya yanke sallar ya je yi bacci. Ya yanke sallar ya je yi bacci, me yasa? Sai ce wataƙila bai sani ba, a cikin gengedin nan garin cewa Allah ka gafarta min, sai ce Allah ka tsine mishi. Mai wa garin neman gafaran Allah sai tsine ma kanshi albarka. Kaga kenan ashe ya nuna yana gengedi ba rayi kwakwalwar tana iya juyawa. Abinda yake ganin gashi a zuciyarsa yana jin cewa Allah ka gafarta min ne, alhali ko bakinsa abinda yake cewa shine Allah ya tsine mishi. Kaga kenan ashe gengedin da baccin na ƙasa ce. To in ya zama wanda ya fara gengedi yana iya zuwa garin neman gafaran Allah ya tsine ma kanshi, to ina kuma ga wanda yake bacci? Ina ga wanda yake bacci? Ashe shi bacci na ƙasa ne, tawaya ce irin ta ɗan adam, amma kuma a bisa lissafi irin na tawayan ɗan adam sai kuma yake ganin kamalansa shine yayi bacci. Kamalansa shine yayi bacci. Sannan bacci, duk wanda yake bacci to alama ce ta cewa zai mutu, domin bacci mautatun sughra, bacci karamin mutuwa ne, mutuwa ce karama, kanwar mutuwa ce. Shi yasa Allah yake cewa Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha, Allah shi yake karɓar rayuka idan lokacin mutuwarsu yayi, har ma da wadda bata mutu a cikin baccinta ba. Sai Allah yace in kun kwanta bacci fayumsiku allati qada alaiha almaut, in kun kwanta bacci to Allah yana karɓar rayukanku gaba ɗaya. Wani daga bacci dama Allah ya kaddara masa tazalce zai, to sai ya rike ran. Yanzu wani yadda muka kwanta bacci muka tashi nan, wani yadda aka karɓi ran, to sai dai a ɗau gawansa a kai kabari kuma. Shine fayumsiku allati qada alaiha almaut. Sannan sai ce wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, sai kuma ya sake wadda ba a kaddara mata mutuwa ba a dawo mata da ranta zuwa wani lokaci zananne. Mai yiwuwa ba a baccin yau zai mutu ba sai baccin gobe, mai yiwuwa kuma ba zai kai baccin goben ba, babu mamaki a tsakanin yau da goben zai mutu, amma a wani waje na daban. To kaga ashe bacci alama ce daga cikin alamomin mutuwa, duk wanda yake bacci to ba zai musun cewa zai mutu ba. Yadda kake bacci ka tashi, haka nan watan wata rana kuma zaka mutu, kuma bayan ka mutu za a tashe ka. Saboda haka wannan ne yasa Allah madaukakin sarki bacci bai dace ga Allah ba subhanahu wa ta'ala, domin na daga cikin na kasar dan adam da tawayarsa shine a ce ga kanan a waje kaza, amma za a yi abin da baka ma san ana yi ba. Wannan tawaya ce. Ga kanan kana zaune, kana kwance, kana numfashi, amma za a yi abin da baka sani ba. To kaga ai matsala ta samu kenan, matsala ta afku kenan. Saboda haka Allah madaukakin sarki bacci bai dace da shi ba. Sannan shi bacci hutu ne daga gajiya. Yanzu galibinmu wani yanzu in ya fita tun safe ya tafi neman abinci, wani ba zai dawo ba sai magariba, wani ba zai dawo gida ba sai bayan isha, wani ma sai can dare ya tura kafin zai dawo, wani ma lokacin neman abincin sa shine cikin dare har 12 dare yana neman abinci kaga ya gama yawo da ranar da dare ya tafi neman abinci yanzu ya dawo gida abin a gaje to wannan baccin da zai yi rahatun min ta'ib hutu ne daga gajiya gajiyar da yayi yana buƙatar ya sauke gajiya yana buƙatar ya huta Allah kuma baya gajiya tunda yace wa laqad khalaqanas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayamin wama massana min lughub Allah ta'ala yace hakika mun halicci samai da kasai da abin da ke tsakanin su a cikin kwanaki guda 6 kuma babu wata gajiyar da ta shafe mu bamu gamu da gajiya banji Allah Allahu akbar to shikenan jama'a kun ga shi Allah subhanahu wata'ala bai dace ba a ce ina bacci saboda babu wani abu na gajiya wanda zai samu Allah madaukakin sarki subhanahu wata'ala saboda haka Allah yana da cikakken kamala domin shi Allah kullun yana cikin hidiman bayinsa ne lailan wa nahar bukratan wa asila yasa yace yas'aluhu man fis samawati wal ardi kullu yawmin wa fi sha'an kullun Allah na cikin sha'anin bayinsa ya ba mu wannan lafiya ya jarabci wannan da rashin lafiya ya ba mu wannan arziki ya jarabci wannan da karayin arziki wannan a sa masa farin ciki wannan a sa masa bakin ciki wannan a sanya shi dariya wannan a sanya shi kuka wannan a bashi wannan a hana shi kullu yawmin huwa fi sha'an kullun Allah na cikin hidiman bayinsa yau ana asibiti ga wani nan yana kwance yau wani kuma yana ta yawo a cikin gari gobe a sallami wannan ya fita wancan da yake yawo a cikin gari a dauko shi a kwantar da shi kullu yawmin huwa fi sha'an kaga kenan wanda zai yi wannan bai dace ba a ce yana bacci domin wani arzikin sa da rana za a bashi wani arzikin sa kuma sai dare lokacin da wata kilkai kai fafutuka ka samu naka da rana ka tafi bacci shi kuma lokacin baccinka shine lokacin nashi shine lokacin nashi arzikin inna allaha la yanamu wala yanbaghi lahu an yanam Allah baya bacci kuma bai dace ga Allah ba a ce yana bacci Allah bai cancanci a jingina masa bacci ba jama'a muna fahimta ku inna allaha la yanamu wala yanbaghi lahu an yanam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yakhfidu al-qista wa yarfa'uhu Allah yana saukar da sikeli yana kuma daga shi to menene ma'anan yana saukar da sikeli yana daga shi al-qistu shine al-mizan kenan ma'auni ma'auni shine al-qistu ma'ana malamai sun yi maganganu akan menene ma'anan wannan ibara ta cewa yakhfidul qista wa yarfa'uhu wasu daga cikin malamai suka ce ma'anan shi shine Allah madaukakin sarki yana daga sikeli ko ma'auni na arzikin da yake saukar mu bayinsa wa yakhfiduhu yana kuma sauke shi ma'ana shine Allah yana yalwata arziki ma wanda ya ga dama ya kuma kuntata arzikin wanda ya ga dama muna fahimta ku ma'aunin da Allah yake auna arzikin bayi yana daga ma wani a bashi da yawa yana kuma sauke ma wani a kuntata mishi da shi shine ma'anar Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru la Allah shike shimfida arziki ma wanda ya ga dama cikin bayinsa ya kuma kuntata ma wanda ya ga dama arzikin nan kuma nau'i nau'i idan ka zo fannin arziki na ilimin addini eh saboda ai shine arziki mafi girma ko shine arziki a gaba idan ka je arziki bangaren ilimi zaka samu wani ilimin san mai yawa ne wani ilimin san takaitacce ne wani kuma babu ma gaba daya kaga yarfa'ul qista yakhfidul qista wa yarfa'uhu tare da cewa duka ilimin duniyan gaba dai in an tara a ilimin Allah ya ce wa ma utitu min al-ilmi illa qalila duka ilimin da aka baku dan kadan ne kawai just rabin teaspoon ne in ya kai kaga amma dai wani Allah na yalota mishi ilimin shi wani kuma akunta ta mishi idan ka dawo arziki na duniya dukiya Allah ya raba mu gida biyu wani mai kudi wani kuma mara shi wani an yalwata masa arzikin sa yana da biliyoyi wani kuma loman da zai kai bakin sa ma tashin hankali ne yakhfidul qista wa yarfa'u Allah yana daga skeli yana kuma saukewa wani in fannin yaya ne wani Allah ya bashi arzikin yaya sai ga mutum ɗaya da yaya 30 da wani abu 40 da wani abu wani kuma da kyal zai samu guda daya shine ma'anan yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur Allah yana bada kyautan yaya maza zalla ma wanda ya ga dama wani kuma Allah ya bashi yaya mata zalla aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha ko kuma in ya ga dama ya gwamutsa mu mutum maza da mata wa yaj'alu man yasha'u aqima wanda ya ga dama kuma ya mai da shi bakara da yana shahiwa innahu alimun qadir shi mai ilimi ne kuma mai iko ne a bisa duk abin da ya ga dama saboda haka Allah yana daga sikeli yana kuma a sauke shi shine Allah ya ce wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunzilhu illa bi qadarin ma'lum Allah madaukakin sarki yace na daga cikin wato babu wani abu face taskan sa na hannunmu kuma ba mu saukar da shi sai da wata kaddara sananniya wani a yalwata masa lafiyar sa wani kuma a kunta ta lafiya shine da Allah yace kullu yawmin huwa fi sha'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace min sha'anihi an yaghfira dhanban wa yafrija karban wa yarfa'a qauman wa yakhfida akharina manzo Allah yace daga cikin sha'anin ubangiji na kullun shine wani a gafarta masa zanubin sa wani a yaye masa kuncin da yake ciki wani a daga darajar sa wani kuma a kasa da shi wannan duka ganin daman Allah ne subhanahu wata'ala saboda haka kowa kuma abinda aka kaddara masa shine yake isowa zuwa gare shi abinda ba kaddara masa ba babu yanda zai tashi wanda aka daga masa haka za a ganshi wanda aka yi kasa da nashi haka zai yi hakuri Allah ka samu dace saboda haka wasu daga cikin malamai suka ce ma'anan yakhfidul qista wa yarfa'uhu shine Allah yana daga arzikin wanda ya ga dama cikin bayin sa ya kuma saukar da na wanda ya ga dama cikin bayin sa wasu suka ce ma'anan yakhfidul qista wa yarfa'uhu shine wani Allah yakan daga wato sikelin sa shine fayuwaffaqu li ta'atihi shine sai a datar da shi ya zama mai biyayya ma Allah wani kuma wa yaghfiduhu wa yukhzalu bi ma'siyati sai wani kuma a kaskantar da shi saboda sabon Allah kaga wannan an daga darajar sa wannan kuma ya kaskanta wannan kuma adlan min Allah ne adalci ne na Allah shine ma'anar a maganar al-Imam Tahawi da yake cewa shi Allah yahdi man yasha wa ya'sim wa yu'afi fadla wa yudhillu man yasha wa yakhdhulu wa yabtali adala Allah yana shiryar da wanda ya ga dama yana bada lafiya ga wanda ya ga dama yana azulta wanda ya ga dama wannan kuma duk wanda Allah ya masa haka to falala ce daga Allah yana kuma batar da wanda ya ga dama ya jarabi wanda ya ga dama ya tabar da wanda ya ga dama wannan kuma adalci ne daga Allah ba zalunci bane adalci ne shi yasa duk musulmi baya roƙon Allah cewa Allah ka mun mu'amala ta adalci la don in Allah ya maka mu'amala ta adalci ba za ka sha ba mu'amala tsakaninka da Allah mu'amala ce ta falala amma mu'amala ta adalci shine tit for tat tsakaninka da Allah in abu mai kyau ne kar ya baka sai kai mai kyau kai ma in abun banza kai kuma ba daga kafa to wannan mu'amala ta adalci kenan to wa zai sha ba wanda zai kai labari amma mu'amala ta falala shine in kai mai kyau dan kadan sai ya ninka maka ya kara maka daga falalansa in kai mara kyau babba sai ya gafarta maka to wannan falala ke Allah ka ba mu falalanka wannan shine maganan wasu daga cikin malamai akan ma'anar wannan a fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da cewa yakhfidul qist wa yafa wasu suka ce al qist anan shine ash-shara'i shine shari'an ubangiji shari'o'i na ubangiji da kuma hukunce hukunce shine al qist to in ya zama ma'anar al qist shine shari'a to kuma ya ce yana daga sikeli yana kuma kasa da shi to kinin shari'ar Allah tana sama tana kasa to shine malamai suka ce abinda ake nufi shine addinin Allah yana galaba idan an samu annabawa da kuma waɗanda suka biyo bayan annabawa suka tsayu char akan shari'ar Allah to sai yayi sama sannan kuma wani lokacin idan annabta ta tafi sayayyu akan addinin suka tafi to sai shari'ar ta yi kasa yakhfidul qista wa yarfa'uhu kaga anan da aka samu tsayayyu akai sai ta daukaka kenan abun nufi shine shi addini da masu addinin suna samun daukaka ne gurgurdan tsayuwar su akan shari'ar Allah shi yasa sayyidina Umar yake cewa kunna qauman adilla fa azzana Allahu bil islam فمهما ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله يتي من كسن تي متانيني كسكن تتو بامو دا وات درجة بامو دا وات كيما سي الله يتنك درجة المساندية المسلين دسان دا كما مكا تي زامني مي لو كاكا توات حنيل دا با مسلين تي با الله زي كسكن تدو الله زي كسكن تدى تدرجة شيسا galibi ai annabawan Allah Allah yana aiko su ne a lokacin da shari'ar ta yi kasa lokacin da annabin da ya gabace shi ya tafi sahabbansa da masu bin addinin sun tafi yanzu an jirkita addini an wargaza addini to sai Allah ya sake tado da wani manzo muna fahimta ko shi yasa yace ya ahlul kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusul an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nazir Allah ya ce ya ku ahlul kitabi ga manzonmu nan ya zo muku yana muku bayani ala fatratin min ar-rusul a lokacin da ake tsananin bukatar manzanni ana jahiliya kaga jahiliya kan ai daga jika san lokacin shari'ar Allah ta yi kasa ai jahiliya cin mushi mai karfi ya danne mara karfi mutum ya auri matar babansa kaga ai wannan babu shari'a to duk lokacin kuma da aka koma irin wa'annan dabi'u da halayen to shari'ar ta koma kasa kenan muna fahimta ko shi yasa manzo Allah ya ce bada al-islamu ghariban wa sayaudu kama bada ghariban musulunci ya faro yana bako kuma zai koma bako kamar yadda ya fara a bako zai koma yana bako manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce har sai an koma ana kwatance ana cewa a cikin kauye kaza ko a cikin jiha kaza akwai wani mutum ɗaya mai amana mana a cikin sauran mutanen jihar guda miliyan goma sha kaza dukansu ba yadda da amanansu ba wani mutum ɗaya ne kadai mai amana har kwatance yake da shi a duniya Allah ya sa mu yi lafiya saboda haka wasu daga cikin malamai suka ce wannan shine ma'anar fadin Allah ta'ala da yace yarfa'ul yakhfidul qista wa yarfa'uhu Allah madaukakin sarki yana daga sikeli yana kuma yin kasa da wato ainihin sikeli ko ya zama mun dauke shi akan wayancan ma'anoni da muka ji ma'ana ta farko da muka ji shine arziki da falalan Ubangiji, yana yalwata mu wanda ya ga dama, yana kuma kuntatawa ga wanda ya ga dama, ko kuma ya zama Allah ya datar da bawa ya bashi nasibi mai girma wajen biyayya gare shi ya samu daukaka, wani kuma ya zama biyayyarsa ga Allah kuntatacce ne ya sama ya dace yawa, wato ya tabe ya zama kaskantacce a wajen Allah subhanahu wata'ala. Wani a sanya shi farin ciki, wani a sanya shi bakin ciki, wani a sanya shi cikin murna, wani kuma ya shiga damuwa, duka kuma suna zuwa ne a matsayin jarabawa, domin duk wa'annan yanayi gaba ɗaya na jarabawa da kuncin rayuwa annabawan Allah da yawa sun fada ciki. Misali, in ka ɗauki annabi Yunus alaihi salam, ai ina ga jarabawa dai ta rayuwa, in Allah ya jefa ka irin jarabawan da ya jefa annabi Yunus a ciki, mai iya tsallakewa sai dai annabinka, sai dai manzo. Dubi ka gani, ga duhun teku, ga kuma duhun cikin kifi ya haɗiye shi, subhanallah. Amma duk da haka Allah ya bar shi da ran shi, ko bai karaya ba, fanada fi zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, sai gashi yana tasbihi, Allah sai ce fastajabna lahu fanajjaynahu minal gham, sai muka amsa masa, sai muka fitta shi daga wannan damuwan da ya shiga. Allahu akbar. Wasu annabawan kuma Allah ya yalwata musu arzikin duniyan ba. Dubi annabi Dawud, dubi annabi Sulaiman, kalli annabi Ayyuba. Annabi Ayyub alaihi salam ya yi shekaru da yawa, shekaru masu yawa yana kwance bai da lafiya. Wadhkur abdana Ayyuba idh nada rabbahu anni massani ash-shaytanu binusbin wa'adhab. Wa Ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dhurru wa anta arhamur rahimin. Annabi Ayyub ya shiga cikin damuwa sosai, ya gamu da jarabawa mai girma na ciwo da rashin lafiya, har ya zama duka dukiyoyinsa kaf sun kare a jinya, makwasantansa kaf sun guje shi. Daga baya Allah ya warkar da shi ya bashi lafiya. Bayan ya warke, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya shiga bayan gida zai yi wanka, sai ga fari na zinari suna saukowa cikin bayan gida. Ai ko sai fasa wanka, sai dau rigarsa yana karkade su. Allah ya ce masa, ya kai Ayyub, ba na baka da fan daga falalana ba, na warkar da kai, to me kuma kake bukata? Sai ce, ya Ubangiji, ai falalalka ba ta yawa, duk sanda ta zo runguman ta ake yi. Bahaushe ya ce, kogi ma ai bai gayyafi ba ko? Yawwa, to kaga ya dauki tufafinsa ya dinga kakkade farin zinarin saboda kasa tashi. To gafata mallam, ko kai fa ba haka zaka yi ba? Ai ko kai haka zaka yi? Ai Allah ya samu dace. Saboda haka Allah yana yalwata arzikin wanda ya ga dama, yana kuma kuntata arziki na wanda ya ga dama. Wasu malamai suka ce al-qistu anan shine al-adlu nafsuhu, shine adalci. Adalci, domin hukunce-hukuncen Allah suna cike da adalci. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Allah ya ce kalmomin Ubangijin ka sun cika wajen gaskiya. Sidqan fil akhbar, duk labaran da Allah ya bayar gaskiya ne. Wa adlan, adlan fil ahkam, duk hukunce-hukuncen Allah adalci ne a ciki. Shine ya ce laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum alkitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist, ay bil adl, adalci kenan. Was-samaa rafa'aha wa wada'a al-mizan, alla tatghaw fil mizan wa aqimu al-wazna bil qist wa la tukhsiru al-mizan. Kaga Allah ya ce ku tsayi da adalci, in za ku yi awu ku yi awu na adalci, ku zama masu adalci. Allah ya umarce mu da mu zama masu adalci. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan, Allah yana umarni da adalci, yana umarni da kyautatawa. Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl. Allah yana umultan ku da ku maida amanoni zuwa ga waɗanda suka baku, sannan kuma in kun tashi adalci tsakanin mutane, ku yi adalci, ku yi hukunci da adalci. To sai yace yurfa'u ilayhi amalul layli qabla amalun nahari wa amalun nahari qabla amalul layli qabla amalil layli. Ana kaima Allah ayyukan wuni gabanin na dare, ana kuma kai masa ayyukan dare gabanin ayyukan wuni. Wannan me yake nufi? Shine a wani hadithin yace yurfau ilaihi amalul layli bin nahari wa amalul nahari bin layli. Wata ruwayan kinan za ta iya fito mana da wannan fili, shine ayyukan da bayi suka dauka suka aikata da daddare, to ana kai files din zuwa ga Allah da rana. Ayyukan kuma da aka yi da rana, ana kai files din ayyukan zuwa ga Allah cikin dare. To abinda duka zai fito mana da wannan hadisan guda biyu, ruwayan guda biyu fili, shine ruwayan Bukhari da Muslim. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil layli wa mala'ikatun bin nahar. Akwai mala'iku guda biyu, ma wato mala'iku tawaga biyu da suke changing duty akan ku dare da wuni. Dare da wuni ba ko asibiti ma ana changing duty ba, wannan yana night duty, wannan yana evening, ko wannan yana day, duka ana changing duty. Wannan in ya gama aikin sa da rana, in zai fita da daddare zai submitin aikin da yayi. Wannan ya gama aikin sa da daddare da safe, in zai fita da daddare ya mika mai yayi submitin aikin da yayi. To haka mala'iku suke changing duty akan bayi, wasu su da rana, wasu kuma su zo da daddare. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr. Mala'ikun suna haduwa a lokacin sallar asr da lokacin sallar asuba. Idan an zo sallar asuba, su mala'ikun da za su koma wanda suka yi aikin dare kenan, kafin su tafi za su tsaya su yi sallar asuba tare da mutane. Su kuma waɗanda za su yi aikin wuni, su kuma za su sauko kafin lokacin sallar asuba, saboda su ma su yi sallar asuba a cikin jama'a. Hakanan kuma lokacin la'asar, su waɗanda suka wuni za su koma, za su tsaya su yi la'asar. Waɗanda za su kwana kuma za su tawo da la'asar, za su tsaya za su tawo su ma su zo su yi la'asar. Daga sai su haɗu a wajen sallar asuba da kuma sallar la'asar. Shi yasa manzo Allah ya ce da mu sallallahu alaihi wasallama, duk wanda ya ci albasa ko tafannuwa to kar ya zo masallaci, saboda duk abin da yake cutar da dan adam yana cutar da mala'iku. Bai yiwuwa baka sani ba, gefenka tsakaninka da dan uwanka mala'ika ne a sau, ai ba zaka ganshi ba, baka sani ba. Sallamawa kai ake yi, annabi ya faɗa yi ka sallama, ba yi sallamawa ne cewa kar kai jayya ba, a har zuciyarka ka gamsu. Hakan hakan ne mala'iku suna saukowa ka yadda ka gamsu. To an ce amin dum, babu dadi. Eh, saboda ka san mutane da yawa suna da problem, da yawan mutane ma sun raina sallah, sun raina Ubangiji. Da yawan mutane sun raina Ubangiji. Mutum ne zai tashi tahowa masallacin sallar asuba, sai ya taho da wata jallabiya da wani wandonsa boxer, yana yin sujjada har cinyansa a buɗe, har cinyansa a buɗe. Wani yadda ya tashi da wata singlet ɗinsa, sai ya ɗauko wata babbar riga sai ya saka, sai ya fito gaba ɗaya gefensa na hagu da dama duka a buɗe, duka a waje. Babu girmamawa, babu mutuntawa. Ko gaban gwamna zaka je ka tafi haka? Allah kuma yana ce mana ya banu adi, ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. In zaka taho sallar asuba, wannan shaddar mai kyallin da ka cire da daddare ka rataya, ita zaka sako ka taho masallaci. Shine amsa umarnin Ubangiji kenan. Wannan kayan da ka cire da daddare shi zaka cire ka saka taho masallaci da shi. Amma akwai raina Allah ka kwanta da bacci da kaya kawai ka tashi ka taho masallaci da shi. Wani waka zai taho ba wanke baki, in yayi kabbala sai ka dauke numfashi. In ya jiyo kusa da kai sallama, ya kaji masallacin yana wani girgiza hakan. Allah yana ce mana in za ku taho masallaci ku ci ado, ku yi gaye. Amma ka gama zuwa gaban Allah a wargaje, ka tashi kuma za ka fita office kuma ka fita face-face. Ai ko a duniya ne duk taro mai mutunci a wajenka, kafin ka tafi ai tsarewa kake yi ko? Ana tsare gida saboda kar a raina ka, saboda kana so ka samu maki mai kyau. To balle kuma gaban Ubangiji Rabbul Izzati wal Jabarut, gaban Allah sai kawai ka taho a wargaji kawai, babu kyau ba, babu daɗi. Ya kamata mu gyara mu zama masu mutunta addinin mu zama masu mutunta duk wani sha'ir na ubangiji Allah yace zalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub Allah ya hore mu akan duk wata alamar da muka san wannan alamar addinin Allah ce mu mutunta ta mu girmama ta mu daukaka ta mu nuna cewa muna jin dadi Allah ya sa mu dace saboda haka mala'ikun suna saukowa sai yace thumma ya'rujul ladzina batu fikum wanda suka kwana sai su hau fa yas'aluhum rabbukum ubangijin ku sai tambaye su wa huwa alamu bihim bayan ya fi su sani sai ce da su kaifa taraktum ibadi da za ku taho ya ku bar bayina fa yaquluna sai su ce atainahum wa hum yusalluna wa taraknahum wa hum yusallu lokacin da muka je mun riske su suna sallah yanzu ma mun baro su suna sallah kaga wanda ake sallah yana can yana bacci yayi makan shi asara yayi makan shi asara ana sallah yana can yana bacci saboda bala'i ka duba kaga sha'ani na sallah da yadda Allah ya girmama sha'anin sallah musamman sallar asuba saboda Allah ya sani cewa yayi dare ne dama ya fada mana dan ayi bacci a huta shine amfanin yin bacci ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا الله يدرين دون أهوتا دون أي بچي تو سي سارة شوى سلل أسبا كوة سلل أي متكرا سلل أيا أما أسبا أما تبيو سبولا تنكر شكر شندري أفال نونا مكا ألاما فأبنجي كي يقصي نميكا in lokacin sallan yayi yace a saki kiranka a fada maka fa cewa hayya ala salah hayya ala falah ka tashi ka taho Allah na kiranka a nuna maka in baccin na da girma a wajenka to Allahu akbar Allah ya fi baccin girma hayya ala salah ka taho sallah fa hayya ala falah taho zuwa ga babban rabo wani sai ya saki ya juya ya saki rufuwa ya ci gaba da baccin sa har azo a tada sallah ana hayya ala salah sallah hayya ala falah babban rabo a ce kai qad qamatis salah an fa shiga sallan fa sallar an shiga ka fito ka taho duk da haka wani yana kwance da bacci abun sa ba abun da ya dame shi to in baka amsa kiran Allah zuwa masallaci ba ai ka san dai akwai kiran da in Allah ya maka dole ka amsa in baka amsa kiran shi ne ka zo kai sallah ba ka san cewa zai kira ka kuma zai neme ka kuma wannan kiran babu makawa dole ka amsa ta dole ka amsa ta so gwamma ka saba da amsa kiran ubangiji bisa radin kanka bisa dadin rai kafin ka amsa na dole wanda ba makawa domin in aka bari in ka bari sai an kai matakin da na dolen kai zaka amsa to amsa ba za ta yi maka kyau ba amsa ba za ta yi kyau ba babu dadi Allah ka samu wangi lafiya saboda haka yace to idan an kai kaga kenan su mala'ikun da suke kwana za su kai ma Allah ayyuka da wuni kenan wanda suke wuni kuma za su kai ma Allah ayyuka cikin dare shine ma'anan yurfau ilaihi amalul layli bin nahari wa amalun nahari bil layli muna fahimta ku wannan kuma alama ce da za ta nuna maka hujja ce da za ta nuna maka cewa Allah yana ina Allah yana sama duk abin da aka ce an daga shi daga ya aka kenan daga ƙasa zuwa mi zuwa sama an ɗaukaka abu zuwa wajen wani kenan wanda aka ɗauka abun zuwa garin shi yana sama walillahi al-mathalul a'la Allah yana sama Allah yana sama ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal-amalu as-salihu yarfa'u Allah yace dada dan kalmomi tsaftata tan kalmomi in kun fada suna hauhawa zuwa ga Allah suna hauhawa zuwa ga Allah shi sai yace a amintum man fi sama an yakhsifa bikum al-arda fa idha hiya tamur am amintum man fi sama an yursila alaykum hasiba yanzu kun amince Allah da yake sama kaga a amintum man fi sama kun amince wanda yake sama nan wane ne shine Allah manzo Allah ya ce irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama wani ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata bayuwa yace annabi kai mata jarabawa ina so in tata amma yi mata jarabawa ko mu'mina ce annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata man ana kai waye ni waye sai tace anta rasulullah kai manzo Allah ne sai manzo Allah yace mata aina Allah ina Allah yake sai tace fi sama ina sama manzo Allah sai yace atika hafa innaha mu'mina in tata mu'mina ce ita mumina ce ita kaga aqidar cewa Allah na ko ina aqida ce ta bata Allah yana ko ina da ilimin sa amma yana sama da zatin sa wanda tace aqidar musulmi ita ce aqidar musulmi amma mallam mutun duk a gama sai zo gun taron maulidi ya fada maka cewa ya karanta maka falalan annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin tarihin sa ya isra'i da mi'raji an haura da shi zuwa sama ya je ya karbo sallah a wajen Allah ya dawo bayan ya gama kuma sai ya ce maka Allah na ko ina to da ya je sama ya karbo sallah wajen wa ya je ha to Allah na ko ina ya aka ya kai sama ai Allah na ko ina yayi gamu da shi amma ga kai ba shi sallah ya juya shikenan ai wani sai ya ce maka to ai in kace Allah na sama kai ma Allah makani ka zaunar da Allah a wani waje to ita ko ina din mai sunanta ba makani bace ita din ita din ma makani ce wani zai ce maka to kafin Allah yayi saba gina ina to kafin Allah yayi ko ina yana ina kafin Allah yayi sama yana ina kake tambaya to kafin yayi ko ina kuma yana ina ita ko ina ba halittar Allah bace to kafin ya halicce ta yana ina ashe in kana so ka kubuta fa a rayuwa da addini kawai in kaji Allah ya ce ga yadda yake ko ka tsaya haka Allah yana sama shikenan amma ilimin sa yana tare da bayin sa a duk inda suke alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa fi al-ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthar illa huwa ma'ahum aina ma kan duk inda bayi suke a ko ina ne ilimin Allah na tare da su amma zatin Allah yana sama Allah yana sama wannan kuma wannan ita ce aqidar musulmi ita ce kuma aqidar wato ainihin a dukkanin wanda yake imani da Allah madaukakin sarki to wannan gabar zamu tsaya akan ta insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya kai mu da nasi na gaba sai mu sake maimaita ita wannan gabar mu tashi akan gaba ta gaba na hadisin abinda muka fadi dai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya shafe mana sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين.